الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 6 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am a
kamar malamai a hadari da yake cewa mutum ya kalla zai tashi sai ya gane cewa shi ba mahallin shi bane ba in hannuwa shi da buyoyin shi bai rabu da kasa ba in ya dawo ya zauna baya da kasa ko ba yiwu a nan in hannuwa a in buwan su
wai misali mutumin da yake cikin raka'a ta biyu wanda zama ya dace sai ya manta zai miƙe shine malamai suka ce idan hannuwansa da gwiwoyinsa ba su rabu da ƙasa ba to sai ya dawo ya zauna kuma babu komai a kansa na sujada kamar ko ba ne idan kwa hannuwansa da wato gwiwoyinsa sun rabu da ƙasa kenan sai ya zarce ba zai dawo ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa a nan abinda muke so mu sani in ya riga ya miƙe ya tashi to sai ya ci gaba da sallah kada ya dawo a ƙarshe zai yi sujada kabli an gane ko ita ce za ta tsaya masa matsayin wannan zama na farko da ya bari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata sallah ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya manta bai zauna ba sai ya miƙe ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dawo ba da ya gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada kabli hadisi ne sahihi in bayan ya miƙe in ya dawo ya zauna wasu malamai suka ce sallah ta ɓaci amma ba mu san ba wani dalili ne ya ɓata sallar an gane ko suka ce amma ni yake kanshi kuma zai yi wasu malamai suka ce in bayan ya miƙe sannan ya dawo ya zauna to a ƙarshe zai yi sujada ba'adi saboda wannan ƙari da ya yi na tashi da ya sannan ya dawo ya zauna abinda dai muke so mu gane a nan in hannuwa da gwiwoyi ba su rabu da ƙasa ba to mutum sai ya dawo ya zauna babu komai a kansa amma in hannuwansa da gwiwoyinsa sun rabu da ƙasa kenan ya tashi ya tsaya to ba maganar ya dawo sai ya ci gaba da sallah a ƙarshe ya yi sujada kabli kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na'am
malam kuma yanzu a cikin rayuwar mutum ya sha irin jiran zuwa ya ce zai yi sai bai yi ko kuma ba zai yi ba zai yi to a yanzu yana son filin ya daidaita ko ya akwai wani abu ko sai ji mutum
wani misali mutum ne a rayuwarsa sau da yawa yakan yi rantsuwa da Allah cewa zai yi kaza ko ba zai yi kaza ba sannan sai ya aikata abinda ya ce ba zai yi ba ko ya ƙi yin abinda ya yi rantsuwa a kansa cewa zai yi kuma ba tare da ya yi wata kafara ba ya yawaita haka menene abin da yake kan shi a yanzu lokacin da ya fahimci cewa ashe a rantsuwa akwai wanda ake mata kafara iya abin da yake kan shi sai ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala akan duk wannan al'amari da ya gabata wanda akan jahilci ne ya jahilci hukuncin rantsuwa daga yau kenan da yayi sani akan cewa rantsuwa akwai wanda ake mata kafara to duk lokacin da yayi rantsuwa to wannan iya abin da zai kankare masa laifin wannan rantsuwa da yayi shine yayi kafara an gane ku kamar haka ne kake ni ku domin ita rantsuwa kamar yadda muka yi bayani akwai rantsuwa kala uku ce akwai rantsuwa wadda take kulluwa wadda akan ta ne mutum yakan yi kafara akwai al-yaminul ghamus rantsuwa wadda ba ta da kafara wadda iya abin da yake kan mai rantsuwa shine kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wataala sannan nau'i na uku akwai al-yaminul lagiya wato rantsuwa wadda take yasassa ita rantsuwa wadda take kulluwa shine lokacin da mutum yayi rantsuwa da Allah cewa zai aikata abu kaza ko yayi rantsuwa da Allah cewa ba zai aikata abu kaza misali kai ne kai rantsuwa da Allah kace gobe sai na tafi wajen aiki aka wayi gari rana ta hudo har ta fada baka je ba to anan dole sai kai kafara saboda kai rantsuwa da Allah akan wani abu wanda yake iya yiwuwa shine zuwan ka wajen aiki kuma kake zuwa to ka tabbatar da cewa akwai kafara akan ka ko kai rantsuwa da Allah kace gobe ba za ka je wajen aiki ba sannan kuma sai ka je to anan sai kai kafara an gane ko in rana ta hudu ta fada baka je wajen aiki ba to anan dole sai kai kafara kenan kaga anan rantsuwa akan wani abu kace sai kai abinda kuma ka tabbata kana iya yin shi ko kai rantsuwa da Allah kace ba za ka yi kaza ba wannan abu kuma kana iya yin shi kazo ka aikata shi to dole sai kai kafara sai dai in ka toge a cikin rantsuwar ka kace kai rantsuwa da Allah kace insha Allah gobe sai na je wajen aiki to Allah bai kaddara ba ka je to anan babu kafara akan ka me yasa saboda kai togo kace in Allah ya so kuma ita wannan istisna togo dole sai ka sadar da shi da rantsuwa sai dai in wani dan abu ne ya gitta kamar tari ko hamma ko wani menene to wannan baya bata istisna amma yanzu sai kai rantsuwa da Allah kace wallahi gobe sai na je wajen aiki zuwa jimawa sai kace insha Allah to wannan insha Allah ba za ta amfani rantsuwar ka ba amma kai rantsuwa da Allah kace wallahi gobe sai na je wajen aiki sai tari ya zo maka ko hamma bayan ka gama sai kace insha Allah to wannan bai bata ma togon ka ba kenan in har Allah bai kaddara zuwan ka wajen aiki gobe to ba maganar kafara akan ka to dan haka kasancewar ita wannan rantsuwa in akan wani abu ne wanda yake na alkhairi kai rantsuwa da Allah cewa ba za ka yi ba to abinda ake bukata ka karye rantsuwar ka kai kafara kaga zuwan ka wajen aiki wajibi ne saboda yarjejeniya ce kuka yi da gwamnati a rane kun aiki in dai ba wani uzuri bai gitta maka to dole ne ka je wajen aiki wajibi ne to anan koda kai rantsuwa da Allah dan an fusata ka kace gobe bazan je wajen aiki to abinda ake bukata ka karye wannan rantsuwa kai kafara domin zuwan ka wajen aiki alkhairi ne kamar kai da dan uwanka kuka samu takun saka ja'in ja rashin zutuwa sai kai rantsuwa da Allah tsakanina da wannan mun yanki daidai da dala bazan koma amfana shi da ita to anan abinda ake bukata ka karye wannan rantsuwa ta ka kai kafara ka ci gaba da kyautata ma dan uwanka domin kyautata masa alkhairi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yayi rantsuwa akan wani abu sannan yaga wato abin da yafi masa alkhairi game da wannan abu manzon Allah ya ce ya aikata wannan abu yayi kafara rantsuwar shi to dan haka anan ita wannan kafara in ma ka yanta bawa ko ka ciyar da miskini goma ko wani miskini a bashi gwargwadon abincin da zai ci ya koshi ko kuma ka tufatar da su idan maza ne kenan kai musu riga da wando idan mace ce ce kai mata riga da zani wato da hijabi, wannan shine tufafi na mace mu'mina. Kenan haka zaka ma mata goma ko kuma maza goma ko maza biyar, mata biyar bakin gwalgwadon yanda ka samu, ko kuma kai azumi uku, ɗaya ne daga cikin hudu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu zabi, duk da cewa wannan uku na farko shine Allah ya bamu zabi, sai in baka da halin ɗaya daga cikin wannan uku sannan zaka sauko mataki na hudu shine yin azumi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa la yu'akhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtum al-ayman فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ بِهِ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَافِظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ أُبَيِّنْ تَعَالَى يَكِيتُوا لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ Ubangijinku baya kama ku wato game da yasasshiyar rantsuwa. Me ake kira da yasasshiyar rantsuwa? Shine abin da yake gudana akan halshi na rantsuwa ba tare da kudirin zuciya ba. Halshenka ya saba rantsuwa da Allah, amma zuciyarka ba haka ba ta kudirce rantsuwa. An gane ko? Kamar yanda su Larabawa su da yawa a cikin zancensu sai ka ji mutum yana fala wallahi, fala wallahi. An gane ku? Haka ƴan uwan mu zabarmawa, haka ne mun kai lagu su da yawa zaka ji walla tana gudana akan halshi, amma shi ba rantsuwa ba yake ne, halshensa ne kawai ya saba. To ita wannan rantsuwa ita ce ake kiranta yasasshiyar rantsuwa, wanda Allah baya kama mutum da laifi a kanta. Sannan yana daga cikin yasasshiyar rantsuwa kamar misali lokacin bazara kusan damuna, sai ka hango tsuntsu me fari da baki yana zawwa, sai ka ce wallahi tallahi waccan shamuwa ce take zawwa, wanda shamuwa tsuntsu ne wanda baya zawwa sai a lokacin damuna, da yazo kusa ya bayyana sai gashi hankaka ne ashe ba shamuwa bace. Ko kuma kana da aboki ka tabbata yana zuwa daji aiki, amma a kullun baya kwana a daji, dare a gida yake masa, karfe 6 ya dawo gida, haka kasan dabi'ar shi da al'adar shi. Sai wani ya haɗu da kai sai ya ce wane ya dawo, sai ka ce wallahi ya dawo, je ka gani. Kai a iyarin jayin zatanka ya zo, da aka je aka leƙa bai zo ba, to wannan shi ma babu kafara a kan ka. Me yasa? Saboda yasasshiyar rantsuwa ce ka yi ne a kan rinjayin zatanka, sannan safanin haka ya bayyana. To wannan shi ne kashi na farko. Shi ne sai ya ce walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman, kusan da cewa Ubangijinku yana kama ku da laifi a kan rantsuwar da wato kuka kulla, wanda kenan kafirta rantsuwa da harshenka, kuma haka zuciyarka ta kudirce rantsuwa ce kai da Allah akan wani abu cewa sai kayi, ko akan wani abu kace ba za ka aikata ba. To irin wannan rantsuwa al-yaminul munaqid, malamai suka ce shine Ubangiji ta'ala ya ce fa kaffaratuhu it'amu 'ashrati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum. Kafara wannan rantsuwa Ubangiji ta'ala ya ce shine ciyar da miskini goma daga fiyayyen abinda kuke ciyar da iyalinku. An gane ko? In aka ce ausat yana daukan ma'anar afbal, kamar yanda yake cewa qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ausatuhum ay afbaluhum, kamar yanda yake hafizu ala salawati was salati alwusta, alwusta bi ma'ana alfudula, sallah wadda take mafificiya. Shine yace mina ausadi ma tu'imuna bihi ahadiku, ko kuma ausad anan ka dauke shi ma'ana matsakaicin abinda kuke ciyar da iyalinku. Shi ba abinci ba wanda yake kasa, kuma ba abinci ba wanda yake kololuwa, ma'ana mai tsada, tsaki tsaka tsake tsakin abinci kenan, tsaka tsakiya. Shi ba mai arhaba, shi ba mai tsada ba. An gane ko? Iya abinda kake ciyar da iyalinka to shine zaka ciyar da miskini goma, kowanne a zuba masa abincin da zai ci ya koshi. Ubangiji ta'ala sai ya ce au kiswatuhum, ko kuma tufatar da su. Kenan in maza ne ayi musu riga da wando, in mace ce ce ayi mata riga da zane da dankwali da hijabi. Sai ya ce au tahriru raqaba, ko kuma yantar da wato bawa. kaga a wannan ukun zabi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu, wanda kaga ya fiye maka sauki shi zaka yi, in ma ɗan tabawa ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su, amma ciyarwar ta fi sauki a cikin waɗannan uku. Sai ya ce fa man lam yajid, duk wanda bai samu ba ɗaya daga cikin waɗannan uku, Ubangiji ta'ala ya ce fa siyamu salatati ayyam, na kanshi azumtar wato azumi uku. Waɗannan azumi uku da zaka yi jera su ba wajibi bane, zaka iya yin su jefi jefi. To wannan ita ce kenan rantsuwa wadda take almunaqid, wanda in kai rantsuwa da Allah sai nayi kaza, rana ta hudu ta fada baka yi ba, ko kuma kai rantsuwa da Allah ba zan yi kaza ba, idan ka aikata to wannan dole sai kai kafara. Kashi na uku daga cikin rantsuwa ita ce al-yaminul gamus, rantsuwa wadda take ta ƙarya mai dirniyar da ma'abucinta a cikin wuta, don haka aka ambace ta al-gamus, domin za ta dirniyar da ma'abucinta a cikin laifi, sannan kuma a ƙarshe za ta dirniya shi cikin wuta. Domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wai yake cewa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila al nar. To dan haka ake kiranta al yaminul gamus, domin tana dirmiyar da ma'abucinta a cikin zunubi, zunubin da kuma zai masa sababin shiga wuta a gobar kiyama. To ita wannan rantsuwa ba maganar kafara, indai rantsuwa ce ta ƙarya, iya abin da yake kan mai yin ta shine kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wataala, cewa a gaba ba zai saki ba. To lokaci ya tafi, darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala, wato mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen canji, an gane ku, wato yanda wannan hukuncin canji ne ku, wato baban da ke bayani ke yawa, baban da ke bayani dangane da hukuncin riba da canji shine duka bayani ya gabata akan baban, wanda mun hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Abu Bakra Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani dangane da cinikin azurfa da azurfa, ko zinare da zinare, illa sawa'an bi sawa'in. Manzon Allah ya ce sai dai daidai da daidai, ma'ana sai ya zamanto tamka da tamka, koda kasancewar sun saba a wajen jauda shine kyau, domin zinare hawan hawa ne, wani yafi wani kyau, haka azurfa wata tafi wata kyau. To koda sun bambanta a wajen kyau, to dole in dai ciniki za a yi daidai wa daidai, baya halatta a yi fifiko. Koda kasancewar ita wannan zinare a kera take, wannan kuma ba a kera ba take, misali wannan an kera an yi warwaro da ɗan kunne da sarka, wannan ku zinare ne a mulmule, to in za a yi cinikin su dole za a dora akan sikeli na makera. Idan aka dora akan sikeli na makera, in wannan wadda aka kera ta yi nauyin gram 10 misali, to dole ita ma wadda za a dora mulmulen nan ita ma kada ta wuce, kada ta dora akan gram 10, idan a haka za a yi ciniki. In kuma kasancewar kai kerarra ce gare ka, ni kuma tawo ba ta da kira, to anan sai mu yi cinikin taka in zuba kuɗi in saya, kai taka kerarra. In mun gama ciniki na damƙa maka kuɗi, sannan mu yi cinikin tawo, kai ma ka zuba kuɗi ka saya, an gane ko? Amma in dai cinikin su za a yi, to dole ne ya zamanto tamka da tamka, zinare da zinare, azurfa da azurfa. Shine sai yake cewa wa amarana an nashtari al-fiddata biz-zahabi kaifa shi'ina, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu cewa mu sayi azurfa da zinare iya yanda muka so, an gane ku? Me yake nini da iya yanda muka so kenan? Sai yanda muka dandance, saboda in jinsi ya saba to fifi ko ya halatta. Sai ce wa nashtari adh-dhahaba bil fiddati kayfa shi'na, kuma haka mukan sayi zinare mu bada azurfa a bamu zinare iya yanda muka so, amma wato jinkiri baya halatta, amma fifi ko ya halatta iya yanda kuka so. Kaddara cewa mutun yakan bada gram 100 na azurfa a bashi gram biyu na zinare, to anan kana iya cewa kai ba za ka bada ba gram 100 na azurfa a baka gram biyu na zinare sai dai in an baka gram 5, ko kuma iya abinda aka sani kenan, in ka bada gram 5 na zinare za a baka gram 100 na azurfa, to kana iya cewa kai baka yadda ba sai in an baka 110 ko 120. Fifiko kenan ya halatta, amma iya abinda yake haramu shine jinkiri. To shine anan muka yi misali da kudade waɗanda ake amfani da su a yau, wanda waɗannan kudaden da ake amfani da su a yau na karafuna da takardu madadin zinare da azurfa ne da ake amfani da su a wancan lokaci. To dan haka in jinsin kudi ya zamanto ɗaya ne, to fifiko baya halatta kuma jinkiri baya halatta, kamar yanda muka yi bayanin cewa sefa akwai kasashe na Afrika ta yamma kusan kasa 8 waɗanda suke amfani da sefa. An gane ko iya kawai abin da yake bambanta su shine siri. Zaka ga mu kamar yanda namu wanda muke amfani da su sefa anan ai ashi ne ko, sannan sauran kasashe su ma kowanne akwai lambar da take bambanta sefa ce ta kasa kaza, amma dukkan su sefa ne kima su daya. Duk inda ka je a kasuwar duniya in dai zaka yi ciniki a matsayin sefa suke kima su daya. To anan baya halatta ai fifiko ko da zanan su ya saba, in dai an tabbata kowanne sefa ne ko da zanan ya saba, to duk sefa sefa ce, baya halatta ai fifiko, baya halatta kuma ai jinkiri. Amma yanzu misali ka dauki sefa da naira, kaga naira daban sefa daban, kamar yanda dolar daban sefa daban, euro daban sefa daban, to anan ya halatta ai fifiko, amma jinkiri baya halatta. Kaddara cewa a yau ana canji 340 sai na kawo naira nawa zaka canza, sai kace kai ba zaka canza ba sai a 345 ko 350, shi kuma a ka'ida abinda ake ciniki 340. An gane ko? Ko kuma ni in ce ba zan sayar maka ba da 40, zan sayar maka da 35 in kana bukata, to ya halatta ayi fifiko ko nawa kana iya cewa kaza ni nike bukata a sayar mun in an ga a iya. Amma jinkiri baya halatta, sai dai ayi hannu da hannu, ina baka sifa kana bani wato naira. To shine anan yace wa amarna an nashtari al-fiddata bil-dhahabi kayfa shi'na wa nashtari adh-dhahaba bil-fiddati kayfa shi'na. Qala fa sa'alahu rajul, sai wani mutum ya tambaye shi, ya tambaye Abu Bakara, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da cewa kaifa shi ina? Fala sai yake cewa yadan biyade, wato hannu da hannu kenan. An gane ko? Yanda muka so kenan ya halatta ayi fifiko, amma sharadi dole sai hannu da hannu. Fala sai yace haka za sami'tu, yace yanda na fada maka haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya fada. To dan haka a can hadisi na farko a nusuka wadda take hannunmu mun dan yi kuskure, wanda kasancewar hadisi na farko hadisin Umar Allah ya kara masa yadda da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bidh-dhahabi, mu kuma sai muka ce adh-dhahabu bilwariqi riba, kenan nusaka wadda take hannunmu kuskure ce, adh-dhahabu bidh-dhahabi riban illa ha'an wa ha'an. An gane ko? Kenan zinare da zinare, wato wannan kenan riba ce, a samu kenan fifiko a cikin su wannan riba ce, illa ha'an wa ha'an, wato sai dai hannu da hannu, ko ba haka ba yake a cikin nusaka? Adh-dhahabu bidh-dhahabi ko? Kenan mu a cikin nusakar da take hannunmu shine adh-dhahabu bilwariqi, wato zinare da azurfa, sai yace riba, kenan adh-dhahabu bidh-dhahabi. To ba laifi kenan a darasi na gaba ma ƙara bincikawa sauran nusak kenan mu samu menene hakikanin, ko kuma can asalin kenan inda hadisin yake. Yau insha Allahu kenan zamu tashi sabon babi na musamman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu rahani wa gairi, malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin jingina wa gairihi da ma wasu mu'amaloli waɗanda suke na daban wanda mu'amalar da malam ya zana a wannan babi wato akalla sun kai mu'amala kamar kusan guda takwas. Farko dai akwai arrahan, shine jingina da yace wa gairihi da waninsu, domin ya zo da hadisan da suke bayani game da wasu nau'ika na mu'amala wanda suke kasancewa tsakankanin jama'a yau da gobe. Akwai na biyu shine alhawala. Me ake kira da alhawala? Shine gani, kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Sannan akwai at-tablis. Me ake kira at-tablis? Shine wato yima wanda ya tsiya ce wasu. Me ake kira da wasu? Kamar misali, mutum ne wanda yana harkoki yau da gobe, yana siye, yana sayarwa, yana kasuwanci da dukiya a hannun shi. Allah ya kaddara masa talauci, komai ya watse, to sauran abin da ya rage na dukiyar shi alkali yakan iya tsaida shi, ya tattara dukiyar shi, yayi wantaran ta ya biya waɗanda suke bin shi bashi haƙƙinsu. Shine ake kira da at-tablis. Me ake kiran shi a turance? A? Yawwa, to ai maimaita kalmar ta ka aiki. Yawwa, wantar ke. A duk da cewa wantar shi ana amfani da wantar, amma wantar koda kana da kaya, koda babu hakukuwan jama'a akan ka, tsahin kaya wanda ka yi da aiki da su kamar yanda ma'aikata take in ta kawo sabbin kaya, tsahin kaya sai ta yi wantar. Shi wannan misali dan kasuwa ne. Suna mu'amala tsakanin shi da jama'a, a turo masa kaya in ya saida yayi balas. To sai aka wayi gari ya samu karaya ta arziki. Mutane suna bin shi bashi. Wannan yana bin shi, wannan yana bin shi, wannan ya turo masa kaya bai biya shi ba, wannan ya turo masa kaya bai biya shi ba. To shi kuma ya kare kasuwa ta tsaya, amma yana da kadaruri. Ga gidaje, ga wasu motoci, ga wata dukiya can daban. Kenan anan sai su je su kai karar shi wajen alkali, shine alkalin bashi. Wannan alkali sai ya zo gaba daya dukiyar shi sai ya sanya masa takunkumi. Wajen ICA kenan ake zuwa. A? Yawwa, siri ko? To, wannan shine kenan ake kira at-tablis. Shi wannan alkalin bashi zai sayar da wannan dukiya gaba daya. Sai ya yi kokarin biyan jama'a kenan abinda suke bin shi. Kenan sai a hana shi yin amfani da duk wannan abin da yake na dukiyar shi. Shine ake kira at-tablis, kamar yanda zamu iske kenan, ita ce mu'amala ta uku. Sannan akwai ash-shufu'a. Ash-shufu'a ita ma kamar misali shine tarayya. Kamar yanda misali gona za a bari a ce ta jama'a ce, ƴan gida ɗaya kenan, da wane da wane da wane, kowa yana da haƙƙi ya zo ya noma wannan gona. Ko kuma wannan gida ne na jama'a ne, kowa ya zo ya zauna a cikin shi. An gane ku? Shine ake kira ash-shufu'a, shi ma za mu iske. Sannan akwai waqaf. Me ake cewa waqaf ko kuma al-hubus? Shine ka tsaye da wata dukiya fi sabilillahi, ka gina gida, wannan gida ne ka yi shi kawai domin baki su sauka, ko kuma makaranta ce, ko kuma masallaci ne, wanda ba a sayar da shi, ba a kyauta da shi, kuma ba a gadan shi, kamar yanda za mu iske. Sannan akwai alhiba, mu'amala ta shi da kenan kyauta da hukuncinta. Sannan akwai al'umra. Al'umra shi ma wani nau'i ne na mu'amala. An gane ku? Wanda za ka ba mutum wata dukiya ya yi ta amfani da ita har zuwa ƙarshen rayuwarka. Sannan akwai al-musaka, wato shi ne shayar da gona kenan, yanda za ku ringa wato tarayya a cikin abin da ake samu na amfani. Sannan akwai al-mu'ajara, shi ne kwadago, ka ɗauki mutum aiki ya maka ka biya shi da sauransu. To shi ne a nan malam ya ce wa gairihi, wato da wani shi kenan, bayan ya yi bayani game da jingina. To shi lafazin ar-rahan a larabci ma'anarsa shi ne as-subutu wad-dawam, tabbatar abu da dawwamarsa. An gane ku? Shi ne ake kira da ar-rahan. As-subutu wad-dawam, tabbatar abu wato da dawwamarsa. Don haka larabawa suke faɗa, suke cewa ma'ur-rahin, ma'ur-rahin wato ruwa wanda yake aida'im, wanda yake madawwami a buɗe, baya kaifewa kuma baya tafiya. Sannan wato suna faɗa fulanun lahu ni'matun rahina, ni'matun rahina ai da'ima, ni'ima wanda take madawwamiya. tare da cewa shi lafazin arrahan yana daukan ma'anar al-habs ma'ana tsida abu a tsida shi gu daya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina rahina ay mahbusa kowace rai za a kama ta game da abinda ta aikata a rayuwarta iya abinda ka aikata a rayuwarka shine za a kama ka da laifin shi a gobe kiyama rahina ay mahbusa a shar'ance idan aka ce arrahan malamai suka ce ja'alu aynin maliyatin wasiqatan bidaini li mustawfa minha aw min thamaniha idha ta'azzara al-wafa'u ja'alu aynin maliya wato sanya wani ainihin wani abu wanda kuma matsayin shi dukiya ce wasiqatan ko kuma kace tawsiqatan dan amincewa bidaini game da wani bashi da aka dauka li yustawfa minha wato domin a biya wannan bashi da wannan ainihin dukiya wanda aka karba a matsayin jingina aw min samaniha ko kuma daga cikin kudinta idza ta'azzara alwafa'u in har biyan bashi wato ya gagara misali kai ne ka zo kana buƙatar na baka bashi to ni ban san ka ba ko kuma na san ka amma ban taba yin mu'amala da kai ba balantana na gane cewa kai mutum ne mai gaskiya ko kuma marar gaskiya ne amma ina da halin da zan iya baka bashi sai in ce to wani ba zan baka bashi ba dole sai ka kawo mun wani abu a matsayin garanti in ka kasa biya na zan fitar da kuɗi na ta wannan hanya sai ka ce mun to ga takardun gidana zan jingina maka gidana ina buƙatar bashi na miliyan 5 amma ga takardun gidana in yaushe zaka biya ni sai ka ce nan zuwa wata 6 zan biya ka to sai mu yi takarda idan wata 6 yayi ka kasa biya to wannan gidana ka sai mu sanya shi a kasuwa in yayi miliyan 5 kenan kuɗi na sun fito idan bai yi miliyan 5 ba misali yayi miliyan 4 sai a sayar da shi na ɗau miliyan 4 kenan na biyo ka miliyan guda idan ko ya wuce miliyan 5 an sayar da shi miliyan 6 ko 7 ko 8 ko 10 idan na fitar da miliyan 5 kenan abin da ya hayo wannan hakkinka ne sai a baka cikin kuɗinka kaga anan takardun gidanka da na amsa kenan shine amincewa ta game da wannan bashi da na baka kenan in biyan bashi ya gagara kenan akwai ta hanyar da zan fitar da kuɗina shine suka ce ja'alu aynin maliya sanya ainihin wani abu wanda yake dukiya kaga anan sharadi abinda zaka bada jingina ya zama dukiya ce sannan sai suka ce wasiqatan ko kuma kace tawsiqatan dan amincewa bidaini game da wani bashi da aka dauka li yustawfa minha domin wato a biya wannan bashi daga cikin wannan abu wanda yake na jingina aw min samani ha ko kuma daga kudinta kenan in har abin da aka karba na jinginar ya wuce kudin da aka amsa sharadi sai yace idza ta'azzara alwafa'u in biyan bashin wato ya gagara ita jingina abu ce wanda Allah ya tabbatar mana da ita a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ijma'i na malamai haka kiyasi ingantacce ya tabbatar da wato jingina hukuncin jingina dai halak ne dalili akan halaccinta shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbuba ubangiji ta'ala yace wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban idan kun kasance a cikin halin tafiya wa lam tajidu katiban ba ku samu wani marubuci kuma alhali gaya za a dau bashi muna cikin tafiya kai baka iya rubutu ba ni ban iya ba ko kuma akwai marubuci to amma babu shaida ubangiji ta'ala yace farihanun maqbuba ku da za ku bada bashi ubangiji ta'ala yace farihanun ay fartahinu wa qabibu ku nemi a baku jinginar wani abu kuma ku karba ku rike wannan shine kenan zai zame muku garanti in har ba a biya ku ba bashin ku kenan ga ta hanyar za ku fitar da hakkin ku kenan muna cikin tafiya wannan ina buƙatar karanta mun kaza miliyan guda nake buƙata karanta mun to babu wani marubuci kuma babu wanda zai zame mana sheda cewa na ramta maka kudi me za a yi sai in ce ba ni jingina sai ka ba ni jinginar wani abu wanda in biyan kudi na ya gagara kenan zan fitar da kudi na ta wannan hanya in jinginar da na amsa ta yi daidai da kudi na falillahi alhamdu in wani abu ya rage na hudda haƙi na kenan in maida maka in wani abu ya rage kuma sannan in bi ka bashi sannan ka cika mu domin wannan duka abu ne wanda yana iya kasancewa yanzu misali kai da abokinka za ku tafi Kano sayan kaya kaga wasu kaya kana buƙatar ka saya kai babu kudi a hannunka shi kuma akwai kudi a hannun shi kai baka iya rubutu ba ko shi bai iya ba ko kuma ba ku da wanda zai zame muku shaida to wane ne zai iya tabbatar da cewa ka am ya amshi kudi a wajenka idan kuka dawo gida babu takarda babu shaida kace wane na ramta masa miliyan guda yace a'a a ina ne za a samu shaida dole kaga anan dole sai an je gaban alkali in an je gaban alkali ka kai karan cewa wane na ramta masa miliyan guda dan haka ina buƙatar yaman in yayi musu alƙali sai ya ce masa to rantsi da Allah bai ramta maka ba idan yayi rantsuwa da Allah shikenan kuma sai dai a koru gaba a kiyama zai baka haƙƙinka kai da farko alƙali zai ce kawo shaida idan ka kai ƙaran shi wajen alƙali kace ranka ya dade ko kuma algata ma da na kawo ƙaran wani na ramta masa kudi miliyan guda dan haka kudi na nake buƙata yaman alƙali sai ya ce maka ina shaida idan ka kawo shaida sun ba da shaida sun tabbatar da cewa ka ramta masa to alkali dole zai tilasa masa ya biya ka idan baka da shaida shi in yayi musan cewa baka bin sa to alkali sai ya sanya shi rantsuwa da Allah in har ba a bin shi idan ya rantsa da Allah to shikenan ya kubuta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato law yu'ban nasu bi da'awahum لَدَّعَ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ وَدِمَاءَهُمْ سَيَجِي عَلَيْهِ cewa albayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara yace law yu'ban nasu bi da'awahum da a ce mutane ana dauka a basu duk abinda suka kai kara suka yi da'awar cewa nasu ne kawai daga kaje ka ga ya ma alkali wani ina bin shi miliyan guda alkalin sai ya ci da sashi ya dauka ya baka to manzo Allah yace ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum da wasu jama'ar dan rashin tsoron Allah da sun yi da'awar jinin wasu da dukiyarsu idan ka tsani mutum kawai sai ka je wajen alkali ka ce ai ya kashe mun dan uwa ya mun kaza ko kuma ka je ka kai kara wajen alkali ka ce a kawai wani ina bin shi dukiya kaza dole a tilasa shi ya bani manzo Allah sai yake cewa al-yaminu alal wannan al-bayyinatu alal muddi sanide manzon Allah ya ce shaidu suna tabbata ga wanda ya kawo kara duk wanda ya kai kara alkali sai ya ce to ya kawo shaida in ya kawo shaida sun tabbatar da cewa haka ne to alkali sai ya takura shi ya tilasa shi ya biya jama'a haƙƙinsu sai ya ce wal yaminu ala man ankar in ku kai baka da shaida to alkali sai ya ce to in har ba abun ka karantsi da Allah idan yayi rantsuwa da Allah ya ce ba abun shi shikenan ya kubuta in har haka ne ana bin shi kenan a kiyama zai biya masa haƙƙi haƙƙinsu to shine kenan malamai suka ce ja'alu aynin maliyatin wasiqatan bidain li yustawfa minha aw min samaniha idza ta'azzara al-wafa'u kenan shine ubangiji ta'ala yace wa in kuntum ala safari in kun kasance akan halin gulaguro za ku yi yarjejeniyar mu'amala ta daukan bashi babu wanda ya iya rubutu ba marubuci ba shaida ko kuma ga marubuci amma babu shaida ubangiji ta'ala yace farihanu maqbuba ku wadanda za ku bada bashi ubangiji ta'ala yace ku karbi jingina an gane ku ku karbi wani jingina kenan ta zame muku garanti in har ba a biya kuma kenan ga ta hanyar da za ku fitar da haƙƙinku sannan hadisi wanda yake tabbatar mana da wannan halaccin wannan mu'amala shine hadisin da malamin yazo da shi a wannan babu ijma'i ko wannan malamai sun yi ijma'i akan cewa ita jingina halakce amma ita wannan aya da ubangiji ta'ala yace wa in kuntum ala safari in kun kasance akan halin bulaguro malamai suka ce ayar ta fita ne wato mafuta wanda take mai rinjaye, saboda galibi in ana cikin bulaguro kalla ne a samu wani marubuci musamman a irin wancan lokaci ko a samu shaida, amma ba yana nuna cewa ba ita jingina ba ta halatta sai a cikin halin bulaguro, domin zamu iske a hadisi wanda ana zaman gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da jingina. Kenan anan, saboda galibi in ana cikin tafiya samu marubuci ko shaidu abu ne mai wahala, don haka Ubangiji ta'ala sai ce wa in kuntum ala safari, wanda shi in za a dau bashi abinda ake bukata a rubuta, a rubuta sannan a shaida ma a samu shaidu mutum biyu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu waliyaktub bainakum katibun bil adl ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل هو وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا مادوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا شيني الله يجي ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلي كركو قوسا باشي وبنجي تعالى يجي كتنكو ديوا اندي زوا ونلوك شيني الله يجي كربوتا سيدي إنيا كسن شيكو التجارة شي ود منا ينتيو دبو بكا كاو كايا كيبنس انباكا وسكايا nan da zuwa kwana uku ko sati guda sannan hallo ka kawo sannan in baka wasu kaya, ko kuma yanzu ka kawo kaya in baka kaya in ka je ka saida ka kawo sannan ka dau wasu, to wannan in ba a rubuta ba wannan ba laifi. To shine anan kenan in ba a samu marubuci ko shaida kenan shine Ubangiji ta'ala yace a karbi wani abu a matsayin jingina. Sannan ita jingina tana da gimshikai, gimshikin ta guda hudu ne, rukunan ta guda hudu ne. Farko dai shine al-marhun, abinda za a bada jingina. Rukuni na biyu shine al-marhunu bihi, abinda za a bada jin za a karbi jingina a sababin shi. Kaga menene na farko? Shine al-marhun, abinda za a jingina kenan shine ainihin dukiya. Sannan abu na biyu shine al-marhunu bihi, abinda a sababin shi ne za a karbi jingina kenan, in kudi ne zan amsa ko wani abu ne zan amsa a wajenka. Ko kuma misali kai magini ne zaka gina min gida amma ba ni da kuɗin da zan biya ka a yanzu, sai ka ce to ba ni wani abu a matsayin jingina, in na ida ma gini in baka biya ni ba kenan zan saida in hudda kuɗi na. Abu na uku shine asiga, wato dole sai an yi siga kenan, wani ba ni jinginar miliyan ɗaya zan ba, wani ba ni bashi miliyan ɗaya zan baka jinginar motata ko kuma zan baka jinginar gidana. Sannan rukuni na hudu shine al-aqidan, wanda zai karbi jingina, wanda zai bada jingina da wanda zai karbi jingina, waɗannan sune kenan arkan kinta. Sannan kuma ita tana da sharuɗa, wato sharadi na farko ga shi wanda zai bada, an gane ko sharuɗa na jingina, abu na farko kowanne daga cikin wanda zai bada jingina da wanda zai karbi jingina su zamanto wato wanda ya halatta ne su yi tasarrufi da dukiya kenan, kowanne daga cikin su ya zama baligi ba yaro ba, sannan kowanne ɗaya daga cikin su ya zamanto mai hankali, sannan ya zamanto shiryayye, an gane ko, domin akwai mai hankali amma wawa ne kenan, an yakuna baligan aqilan rashidan. Sannan kuma abu na biyu ya zamanto kenan bashi ne wanda yake na wajibi, wanda dole ne mutum ya biya, tunda dukiya ta ce ka zo ka amsa, ba wani aiki bane ba kamun balantana na biya ka, ko kuma ya kasance wani abu ne zai zama zai koma zuwa wajibi. Kaga in ka sanya mutum ya yi maka aiki, idan ya gama aiki kaga biyan haƙƙin shi ya zama wajibi a kanka. To ya san kai mutum ne baka da dadin hali, sai ya ce a'a bazan maka wannan aiki sai ka bani jinginar wani abu. Misali kai ma'aikaci ne, kamar misali ko da yake ɗabi'a ce akwai ƴan kungila waɗanda ba sa biyan ma'aikata kuɗinsu, to a nan ya ɗauko ka kai masa gini, sai ya ce a'a ba zan yarda ba sai ka ban wani abu a matsayin jingina, in na ida ko da baka biya ni ba kenan a cikin wannan ina iya hudda haƙƙina. Kaga a nan yana gama aiki kenan, wannan biyan shi ya riga ya zama wajibi kenan akan irin wannan abu ake amsa jingina. Sannan abu na uku kenan, abinda za a bada a matsayin jingina kenan ya zamanto dukiya ce. Dukiya ce wanda in an daga ta za a iya saidawa kenan a samu kuɗi a biya masu haƙƙi haƙƙinsu. Na hudu, abinda za a bada jingina ya zamanto mulki ne na shi wato mai bada jinginar. Kaga misali gida in ba naka bane, maganar ka jingina shi wannan bai taso ba. Abinda za ka iya jinginawa sai abinda yake mallakarka, ko abinda aka baka izini na cewa za ka iya bada shi jingina. Misali kai ne kake buƙatar a baka bashi, ba ka da abinda za ka bada jingina, ni ina da wata dukiya ina iya baka izini amshi takardun gidana je ka ka bada a matsayin jingina. Kaga gidan nan ba naka bane ba, amma na wani ni na baka izinin ka bada shi jingina. To ita jingina a duk lokacin da kenan lokacin da aka kayyade in yayi, kamar misali mun yi alkawari zuwa wata uku ne za ka biya ni, ran da wata uku ya cika in tuncan lokacin da zan baka jingina na baka izini, wane ina buƙatar ka ramta mu miliyan ɗaya ga mota ta zan baka jingina, nan da zuwa wata uku zan biya ka. In wata uku ya cika in dai ban biya ka ba sai da ta kafu da kuɗinka kaman saurana, ran da wata uku ya cika in ban baka kuɗinka ba to kana da ƴancin da zaka kai mota kasuwa ka sayar da ita ka hudda kuɗinka ka bani nawa. Ko kuma ran da wata uku ya cika sai in zo in ce maka to wani kuɗi na nake so, in ma ka wakilta ni in je in sai da mota in hudda kuɗi na in kawo maka saura, ko kuma ka kawo wakilin da zai amshi mota ya je ya saida ta, amma dole sai da izini na. In ka kawo wakili sai in na yarda na amince sai in bashi mota a je a saida ta sannan a kawo kuɗi na. In ka ce baka ban izinin in saida ba kuma ba a saida ba, to a lokacin nan ina da haƙƙin da zan kai ƙara wajen alƙali in ce wane na ramta masa kuɗi, mun yi alƙawari na karɓi jingina kaza zuwa lokaci kaza, lokaci yayi kuma na ce a saida a biya ni kuɗi na ko ya biya ni kuɗi na ya amshi kayan shi, ya ce a'a, to alƙali sai ya karɓi wannan mota ya sayar da ita ya bani haƙƙina, sannan abin da ya rage shi ma ya bashi haƙƙinsa. Wannan shi ne ƙa'ida kenan, ajalin da aka sa in ya cika to kana da ƴancin ka zo ka tsaya ka ce kuɗinka kake buƙata, ko a sayar da wannan abu ko a baka kuɗinka ko a sayar da wannan abu ka hudda kuɗinka. To ita jingina kasancewar abu ce wadda take da fa'ida, menene fa'idar ta kasancewar amincewa ne game da yaudara ta masu ɗaukan bashi, saboda akwai mayaudara. Mutum zai zo ya lallabe ka ya maka daɗin baki ya karɓi dukiyarka, idan ya riga ya karɓa kai da shi kun zama abokan gaba, to a nan saboda tsoron yaudara kenan a nan kar ka yadda ka ba da bashi sai ka amshi wani abu a matsayin garanti, shi ne jingina kenan. Kaga a nan an amintu game da yaudara, kuma kai da ka ba da bashi a nan za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali. To amma wani baka san halin shi ba, ka ɗauki dukiya ka bashi a kullum kana cikin tashin hankali, ta dawo ko ba ta dawo ba, baccin kirki ma ba za ka yi ba. To amma in kana da wani abu da ka riƙe a hannunka kenan, ko da bai biya ka ba ta wannan hanya ka fitar da kuɗinka, za ka ɗan samu nutsuwa. Don haka kenan a nan kasancewar ita jingina kenan tana tabbata ne a duk lokacin da aka karɓi kayan jingina, ko kuma kasancewar an gane ko ya kasance shi wanda ka bashi kenan ya zamanto adali ne, wane gaya abu kaza jingina ne, ran da ban zo maka da kuɗinka ba wannan abu ka je ka saida shi ka ɗau kuɗinka. Idan ka tabbata adalin mutum ne ko da baka karɓa ba ta zo hannunka, to wannan ana iya kenan ka karɓi jinginar kaza, amma fa inda ta fi cika abu ya zo hannunka. mun gane wannan fuska ta karshe. Kamar misali, mutum ne daman kun taba yin mu'amala da shi, mutum ne mai gaskiya, a yau sai yake bukatar wani abu, sai kake ganin ba za ka iya bashi ba sai ya baka shinginar wani abu, to amma ka tabbata adali ne, sai ya ce maka gona ta wadda take wuri kaza zan baka ita a matsayin shingina, ko kuma abu kaza zan baka shi a matsayin shingina, in ban biya ka ba kenan, in lokaci yayi asida a hudda kudinka, to wannan in adali ne ba ma sai ka amsa ba, kana iya barin abun a wajen shi, amma abin da yafi dacewa ka karba abin ya zo hannunka. Shine kenan anan malam ya shigo mana da hadisi na farko, shine yake cewa al hadithu 80 ba'da al 200 an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ishtara min yahudiyyin ta'ama wa rahana dir'an min hadid. Wato Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya kara mata yadda take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ishtara min yahudiyyin ta'ama, tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sayi abinci wato a wajen wani bayahudi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayi abinci a wajen wani bayahudi, abincin da ya saya ku sha'ir ne, sha'ir wato yana kama da alkama amma ba alkama bace, an gane ku. Wa rahana dir'an min hadid, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jingina masa silki na bakin karfe wanda silken shi ne na yaki. A lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je aka yi cinikin wannan abinci ya saya, to ba shi da kuɗin da zai biya a lokacin, to amma me za a yi, manzon Allah sai ya kawo silken shi na yaki ya miƙa ma wannan bayahudi a matsayin jingina ne, in har ba a dawo masa da kudinsa ba kenan ya sayar da wannan silke ya fidda kudin shi, kuma wannan silke da aka bashi kenan shine zai sa ya samu nutsuwa cewa kenan dukiyar shi dai bata fita ba daga hannun shi, kenan tana nan hannun shi, in lokacin biya yayi an kasa biyan shi kenan ga ta hanyar zai fitar da kudin shi. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sayi wannan abinci a wajen wannan bayahudi, sai manzo Allah ya jingina masa silkensa wanda yake na bakin karfe. Shi lafazin addir lafazi ne wanda yake mufrad, jam'un sa shine kace adruul, adruul ko kuma kace adra ko kuma kace duro, yana da jam'i guda uku, in ma ka ce adru'un ko ka ce duru'un ko ka ce adra'un. Idan aka ce silke shine wato riga ta karfe da ake yi domin wato neman kariya da izinin Allah game da makami na abokin gaba, wanda shi silke zobe ne ake yi na bakin karfe, sai a ringa sarka shi junan shi da juna, sai a saka shi sai ya zamanto kamar riga, wanda shi ba a yin shi kankana ya zamanto ba zai ringa jayuwa ba, sannan kuma ba a yin kofar ta zamanto babba yanda makami zai iya wucewa, an gane ku. Shine Ubangiji ta'ala ya ma bawansa Annabi Dawud alaihi salam wannan kyauta, wadda babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya koya masa yanda ake wato saka silke. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum litusinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Wa 'allamnahu sun'ata labusin, Ubangiji ta'ala yace Annabi Dawud mu ne muka koya masa wato yanda ake kera silke, litusinakum min ba'sikum, domin wannan silke ya kare ku game da makamin abokan gaba da izinin Allah. Haka can cikin suratu 7 Ubangiji ta'ala yake cewa ani'mal sabiqatin wa qaddir fi sar, ani'mal sabiqatin, Ubangiji ta'ala yace ya kai Daud wato ka kira silke sabiqatin waɗanda suke masu cikakken saka, wa qaddir fi sar, Ubangiji ta'ala yace ka dan daidaita a wajen zuban, kenan karka yi kankana ya zamanto baya jayuwa, kuma karka yi mai fadi wanda makamin abokin gaba zai iya tillawa. To shine anan kenan ake kiran shi addira. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan sanya shi idan zai fita fagen daga, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. a jimilce wannan hadisi yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kiyamar duniya kuma yake da kankantawa game da lamarinta, kuma da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da karamci, ma'ana yake da kai gaya a wajen kyauta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya samu manzon Allah yakan bada shi ga mabukata, kamar yanda hadisi ne sahihi, mutanen Madina sun zo sun tambayi, wasu daga cikin mutanen Madina suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na dukiya, manzon Allah ya dauka ya basu, suka sake rokon shi ya dauka ya basu, suka roke shi ya dauka ya basu, sai da ya kai duk abin da yake hannunsa gaba ɗaya ya kakkabe ya mika musu. Manzon Allah sai yake cewa ina so na fada muku, an gane ku, ya zamanto babu abinda zai basu, sai manzon Allah yake ce musu ma yakuni indi min mali, yake cewa babu wata dukiya a wajena, manzon Allah yace da zan dakace ta naki dauka na baku, amma ku san da cewa man yatasabbar yusabbihu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah, manzon Allah yace ku san da cewa duk wanda ya dau hakuri Ubangiji subhanahu wataala zai azurta shi da daukan hakuri, duk wanda ya nemi wadatuwa Ubangiji ta'ala zai azurta shi da wadata, indai ka sanya ma zuciyarka dangana Ubangiji subhanahu wataala zai azurta ka da dangana. Sai manzon Allah ya ce ba a taba daukan wani abu aka ba dan adam wanda ya fiye masa alkhairi sama da daukan hakuri. Kaga anan me yake nuna mana kai gaya a wajen karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an roke shi ya dauka ya bada, aka koma roƙon shi ya dauka ya bada, sai da ya kai babu komai a wajensa gaba ɗaya ya dauka ya basu. To wannan karamci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kai shi wata rana za a wayi gari a gidan shi babu abincin da za a dafa a ci, gashi sai da ya kai ya bada silken shi na yaki jingina, aka bashi wasu NGO wanda yake na shehir ya kawo domin a dafa a yi abinci a gidan shi. To dan haka nan kenan, hatta da abincin da zai ci da abincin da zai ba iyalin shi babu, sai da ya kai kenan ya bada wannan silke jingina, sannan aka bashi, kuma tare da cewa silken wa yana da bukatar shi domin wato rigar shi ce wadda take ta fita fagen daga rigar yaki ce, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kullun cikin jihadi yake domin daukaka kalimar ta Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka a takaice shi wannan hadisi yana nuna mana mu'amala ta bada jingina abu ce wanda Allah ya tabbatar mana da ita a cikin Alkur'ani da sunna ta manzonsa sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda anan yaje kenan aka yi cinikin abinci aka bashi baya da kudin da zai dauka ya bada, amma ya bada silken shi na yaki a matsayin jingina, randa ya kawo kudi ya biya kenan a bashi silken shi, in an kasa biya kenan a sai da silke a biya wato masu haƙƙi haƙƙinsu. Sannan kuma wannan yana nuna mana ashe ita jingina ba ta keɓanta ba da halin bulaguro, ko a zaman gida ya halatta a dau jingina, an gane ku. Kenan shine a baya muka yi bayanin cewa da Allah ya ce wa in kuntum ala safarin, shine malamai suka ce kharaja makhrajal ghalib, wannan aya kenan kharajat makhrajal ghalib, abu ne wanda yake na galibi, in dai ana cikin tafiya samun marubuci yakan zamanto wahala ko kuma samun shaidu, sai Allah ya ce to in ana kan halin bulaguro in har za a dau bashi, Ubangiji ta'ala ya ce kai da zaka bada dukiyarka ka karbi wata jingina a matsayin kenan amincewa, in ba a dawo maka ba kenan ga ta hanyar da zaka fitar da kudinka. To amma wannan ana zauna a gida ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi abinci ya bada silken shi a matsayin jingina, randa ya zo da kudi kenan a bashi kayan shi. Sannan wato wannan hadisi kuma yana nuna mana ashe duk wata mu'amala da wanda yake ba musulmi ba, ba yahudi ko ba nasare ko wasu daga cikin kafirai, to wannan ya halatta mu yi mu'amala ta saye da sayarwa da wasu mu'amaloli na yau da gobe, sai dai kawai abinda shari'a ta tuge. Dan haka anan ba yahudi ne ba dan babu ba musulmin da yake sayar da abincin, a'a akwai musulmin da suke sayar da abincin, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje jingina ma wannan ba yahudi, dan ya nuna mana kenan yin mu'amala da su ta saye da sayarwa da wasu abubuwa duka abu ne wanda Allah ya halitta mana. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana ruko da sababi. Ruko da sababi shine tsantsar tawakkali ga Ubangiji subhanahu wataala, ka kama sababi sannan ka bar ma Allah al'amarinsa, an gane ko? wannan shine ake kira da tawakkul al-akhdhu bil asbab kai ruko da sababi sannan ka bar ma Allah al'amarin sa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake sanya silken yaki me yake nihi da sanya wannan silke domin ya kare shi da iznin Allah game da makamin abokin gaba in an saro takobi kenan ba za ta kai naman jikin sa ko an so koma shi ba zai huda shi ko an halgo kibiya ba za ta huda shi ba da iznin Allah wanda randa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka da yaki ya shiga makka akan shi akwai kulkuli shine hular kwano kamar yanda ya gabata a darasin mu na bukhari an san hular kwano ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a hausa abinda ake kiranta kulkuli ake kiranta randa zai shiga makka da yaki manzon Allah ya shiga da wannan hular kwano me yake nihi domin ta kare shi da izinin Allah shine muka yi bayanin cewa in har akwai maganin karfe wane ne yafi cancanta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har akwai maganin karfe to ba ta hanyar da Allah ya shar'anta mana wuce sai dai ta hanya ta sihiri da dabo da sauransu an gane ko ba a ce babu ba to amma in ma akwai ba hanya bace ba wadda shari'a ta yarda da ita hanya ce ta sihiri da dabo a shar'ance ba maganin maganin karfe inda akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai sanya hular kwano ba zai sanya riga ta karfe shine sirki dan haka duk abin da zaka yi ka kama sababi in ka kama sababi sannan sai ka bar ma Ubangiji subhanahu wataala lamarin sa shine muka yi bayani yanzu misali mutumin da yake son dukiya kaga sai ya kama sababi menene hanyar samun dukiya shine ka samu sana'a in ma noma ko kiwo ko wata kasuwa ko wani abu wanda yake can daban misali in ƴaƴa kake nema hanyar da ake samun ƴaƴa shine aure baka zauna ba haka kace ba za ka yi aure ba kuma so kake Allah ya baka ƴaƴa ba ka biyo ta hanyar da ake samu ba komai a wajen Allah yana da sababi kenan dukkan wani abu ka kama sababi in yaso sai ka bar ma Ubangiji subhanahu wataala wato al'amarin sa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if sai ce wa fi kulli khair sai yake cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz manzo Allah yace mumini wanda yake kakkarfa wato shi yafi alkhairi shi yafi soyuwa a wajen Allah sama da mumini wanda yake rarrauna karfi anan karfi na imani ake nihi sai yake cewa ihris ala ma yanfa'uka manzo Allah yace kai kudai akan janyo abinda zai amfane ka duk abinda ka san zai amfane ka ka tashi ka nema sai yace wasta'in billahi ka nemi taimako da ubangijinka ma'ana ka nemi taimako da ubangijinka ya maka dace dangane da cimma manufarka sai yace wala ta'ajjal manzo Allah yace kada kai ragwanci ka tashi ka nema kenan haka yake cewa kuma law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا manzo Allah yace da a ce kuna dogaro ga ubangijin ku hakikanin dogaro da Allah ya azurta ku irin yanda yake azurta tsuntsu manzo Allah sai yace tsuntsu yakan yi jijjihi ya fita daga shekar shi cikin shi a damfara da yinwa amma zai dawo ciki a ciki dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi Maryam alaiha salam lokacin da ta fita bayan gari tana nakuda taje ta jinginu da kututturen icce na dabino ubangiji ta'ala sai ya ce mata wuhzi ilayki bi jizin nakhla tusaqit alayki rutban janiya yace ya ke maryam ubangiji ta'ala yace ki jijjiga wannan kututture na dabino in har kin jijjiga ubangiji ta'ala yace danyar maga za ta fado in ta fado Allah yace fa kuli washrabi wa qri aina kaga anan Allah yana da ikon da kudurar shi ya jijjiga ita wannan magar ya'in sifa itaciyar dabino ya'in sifa Maryam ta dauka ta ci Allah yana da ikon da zai karkato mata ta dau magar ta ci kuma ga halin da Maryam take ciki tana cikin hali na nakuda kuma ina karfin mace kuma ina ga iccen dabino wanda mutum goma ma sai sun yi da gaske sannan za su jijjiga dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi tana cikin hali na nakuda gaya a matsayin ta na mace rauni gare ta ba karfi ba gare ta amma Allah ya ce ta jijjiga iccen dabino in ta zizziga Ubangiji ta'ala ya ce maga za ta fado in ta fado Allah ya ce ki dauka ki ci kaga a nuna mana komai yana da sababi a wajen Allah haka annabi Musa alaihi salam lokacin da sun zo bakin teku Hausawa suke cewa gaba kura bayan sayaki gaba ga teku baya ga Fir'auna da jama'arsa sun girka ku jama'ar Annabi Musa suka ce inna la mudrakuna suka ce ya Musa cin mana za a yi in aka cin mana ko za a halaka da mu Ubangiji ta'ala Annabi Musa yake cewa kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace ko daya yace wallahi ba za a cin muku ba lalle Ubangiji na na tare da ni da kulansa ma'ana Ubangiji na zai nuna mu mafita Allah ya yi wahayi ga Annabi Musa Allah ya ce masa ya bigi wannan teku da sandan shi Annabi Musa da ya duki wannan teku da sandan shi take yin kirin teku sai ta rushe ta zama hanya Annabi Musa da jama'arsa suka bi suka wuce shin Allah baya da kudirar ya sanya tekun cewa ya gushe ba tare da Annabi Musa ya buga da sanda ba amma dan a nuna mana komai yana da sababi sai Allah ya ce ma Annabi Musa ya daga sandar shi ya bugi teku da ya daga sanda ya bugi teku take yin kirin teku sai ta rushe to dan haka komai ka kama sababi in ka kama sababi sai ka bar ma Allah in Allah ya ga dama sababin da ka kama yayi amfani in bai ga dama kuma yake amfani an gane ku dan haka ai wuta abu ne sananne ita take kone abu duk abin da aka saka a cikin wuta za ta kone shi to amma in Allah ya bai ga dama ba abin da yake sababi yayi amfani ba zai yi ba dan haka da aka jefa Ibrahim alayhi salam a cikin wuta Ubangiji ta'ala yace ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim abu ne sananne wuta ita take kone abu amma an jefa Ibrahim alayhi salam bata kone shi ba domin Allah bai nufaci ba cewa ta kone shi kenan sai ka kawo kayan da ake so original wanda mutane suna rububin su ka zo ka kasa a zo a ketare a kisa yin naka je a sayi na wani Allah bai ga dama ba kenan ka kama sababi in ka kama sababi sai ka dogara ga Ubangiji ka bar masa lamarin sa to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yake da silki na yaki in za a fita fagen daga manzo Allah yakan sanya shi a jikin shi domin neman kariya da izinin Allah game da makami na abokin gaba sannan wannan hadisi yana nuna mana mu'minai su zamanto a cikin tanadi kamar yanda Ubangiji ta'ala yace wa idduluhum mastaqatun min quwwatin wa min ribadil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum dan haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tanadi wato kayan yaki shine wato sirke sannan kuma wannan yana mana wato hadisin yana nuna mana kasancewar halaccin kai mu'amala da mutumin da galibin dukiyar shi haramun ce idan mutum yana da sana'a haramtacciya ba laifi bane ba ka zo kai mu'amala da shi wanda mafi yawan sana'a shi sana'a ce haramtacciya kaga galibin dukiyar Yahudawa dukiya ce haramtacciya amma matukar baka san cewa ainihin wannan abu da zaka yi mu'amala da shi dukiya ce ta haram in ka san dukiya ce haramtacciya to a wannan lokaci baya halatta amma yana da dukiya mai yawa akwai ta halaka akwai ta haramta wannan ya halatta kai mu'amala da shi amma in ka san ainihin abu kaza na shi haramun ne to wannan bai ya halatta kai sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana kasancewar wato shine halaccin ka sayi abu da kudi wanda yake kenan abin jinkirtawa yanzu misali zan iya sayar maka kamar wannan salula mu zo mu yi ciniki nawa ka saya ka saya jika 10 amma fa ba ni da kudin da zan bada a yanzu sai in ce je ka daga nan zuwa wata 2 ko wata 3 in ka samu ka kawo mu ko kuma je ka kawai randa Allah ya hore maka ka kawo wannan duka ba laifi bane amincewa ce da lamuncewa in kuma ban yarda da kai ban amince maka ba sai in ce to ba ni wani abu wanda zai yi jika 10 kenan in har baka kawo min kudi na ba kenan ta hanyar wannan sai in fitar da kudi na dan haka kenan shi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sai wannan abinci ya dauki kudi ya bada bai bada kudi ba amma an yi ciniki abinci ya zama nashi to amma babu kudin da zai dauka ya bada to saboda shi bai amince masa ba kenan me za a yi sai ya bada silken shi a matsayin shingina kenan in kudi ba su zo ba kenan ga ta hanyar da zai fitar da kudin shi sannan wannan yana nuna mana kasancewar wato su ahlul zimma arna waɗanda suke rayuwa tare da musulmi ashe suna da yancin da za su mallaki wani abu na dukiya a hannunsu cewa nasu ne kaga wannan bai Yahudi yana zaune a cikin Madina tare da jama'a ta musulmi kuma dukiyar shi ce yake kasawa yake sayarwa kenan duk waɗanda suke ahlul zimma waɗanda muke da alƙawari tsakaninmu da su suna zaune a cikin jama'a ta musulmi to suna da yancin da za su mallaki dukiya su zo su ringa kasuwa tsakanin mu da su muna mu'amala ta saye da sayarwa da sauran duk wasu abubuwa wanda shari'a bata haramta ba. Lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.